2008 shekara ta 1999 dan ci gaba da karatu kuma mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na bakwai za mu tashi babu tayammum tayammum babin da yake magana dangane da taimama menene taimama menene hukuncin da shine abin da za mu magana a kai التيمم في اللغة القصد إذا أنت التيمم عرش الله ربسي أنا نفهم قدري نزلتي كون نفاتر أبو كون نفهم أي كتابو سيدي أيك نجد التيمم قال تعالى ولا آمين البيت الحرام حكى نفس القرآن يفدا ولا آمين البيت الحرام وتوكرك فرم متى لن دسكن أيك نهجك أمرا كنتي ذاكو يا إيسو كركو حكى wannan shine atayammum sun manuke da fiye orfin fukaha sannan a yaren malaman fikihu sai aka dauki kalmar atayammum aka bata wata ma'ana daban ila mas'il wajhi wal yadayn aka mayar da atayammum shine shafar hannu da shafar fuska da shay'in min sa'id da wani abu na turbaya ko kasa li'anna al-masiha qasada ila sa'id dan shi wanda yake shafa hannunsa ko fuskarsa ya nufaci kasa ne ya dafa kasa da hannunsa sannan ya shafi hannayensa da kuma fuskarsa wa kad arrafahu ba'd al-ulama bi qawlihi wani sashi na malamai sun yi ta'arifi sun bada bayanin abin da ake kira da at-tayammum da zancen su cewa taharatun turabiyya tashtamilu ala mashi al-wajhi wal yadayni inda adami ma aw adami al-qudrati ala istimali abin da yake nufi da taimama shine wani tsarki da ake yi da kasa wanda ya kunshi shafar fuska da hannaye ana yin sa ne lokacin da aka rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma ba za a iya yin amfani da shi ba saboda wani dalili daga cikin dalilai ala kulli hal babin da zamu shiga cikin shine babin tayammuma hadisi na farko a wannan babin shine hadisi na 36 a cikin littafin al-hadithu as-sadis wa-s-salasun حديثي نتلاتن لكدا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك wannan hadisi an karɓo shi daga Imran ibn Husayn Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ra'a rajulan ya ga wani mutum mu'tazilan ya nisanci jama'a kamar ga mutane nan shi ya koma can gefe ya zauna shi kadai lam yusalli fil qaum bai salla tare da mutane ba fa qala sai annabi ce da shi ya fulanu ma mana aka an tusalliya fil qaum ya wani me hana kai sallah tare da jama'a ya ƴan uwanka musulmi sun yi sallah kai kana cikin gefe guda ba kai sallah da su ba me ya hana limamin ne ba za ka bi shi jami'i ba ko me ya faru gare ka kala sai mutumin ne yace ya rasulullah yace ya manzon Allah asabatni janabatu janaba ce ta same ni wala ma ko ban sami ruwan da zan yi wanka ba dan haka da nazo yin sallah sai na rasa yin da zan yi sai ban yi sallah ba na koma gefe guda na wannan jama'a suka yi sallah fa qal sai manzon Allah ya ce da shi alayka bis sa'idi fa innahu yakfik alayka bis sa'idi je ka samu turbaya ko je ka samu kasa as-sa'id kasa kenan fa innahu yakfik ai ya wadatar da kai idan ka samu kasa ka shafa hannayenka da fuskarka ya wadatar da kai sai kai sallah daga baya in ka samu ruwa din kai wankan jaraba an gane ku abinda wannan hadisi ke nuna mana a zahirin abinda zamu fahimta kafin mu shiga istinbadin da malam yayi wato kenan taimama ana yin ta ne lokacin da aka rasa ruwa ko mu ce rashin ruwa ɗaya ne daga cikin dalilan da ke halatta maka yin taimama an gane ku ma yukhadhu min alhadith irin abinda za a iya dauka na hukunta cikin wannan hadisi na farko at-tayammum yanubu manabal ghusli fit tatahhur min al-janabah
taimama yana tsayawa a matsayin wanka dangane da tsarkakuwa daga janaba. To amma wannan matsala ce da malamai suka yi sabani, kai ne ka tashi da janaba, kai ne mu ruwan da za ka yi wanka ka rasa, ga kuma lokacin sallah yayi. Idan kai taimama kai sallah, shin wannan matsala ce da malamai suka yi sabani akai? Akwai malaman da suke da ra'ayin cewa mutukar kai taimama, to shikenan daidai ka da kai wankan janaba, babu komai akan ka, nan gaba kuma babu wanka akan ka. Akwai malaman da suke da ra'ayin cewa a'a, ita taimama ta halatta maka yin sallah ne, dan ka samu kanka cikin matsatsi ba ruwa, ka bari lokaci ya wuce, to kuma kai hasara ke, dan sallah ta wuce baka samu kai ba. A ce sai ka samu ruwa baka da yalwar lokaci, dan haka sai aka ce kai taimama a madadin wanka cikin wannan lokacin, ta yadda bayan kayi sallah janaba na nan kuma ta sake dawowa jikinka, idan ka samu ruwa dole sai kayi wanka sannan ka wanke janabarka. To wannan zance na biyu zance ne mai ƙarfi, galibin malamai akan su suka tafi. Na biyu, annat tayammum la yakunu illa li adamil ma, ba a yin tayammuma haka kawai sai fa in an rasa ruwa ne, aw al mutabarrir bi istimali, ko kuma idan mutum zai cutu a sakamakon yin amfani da ruwa din. An gane ku? Wa qad basata ar-rajul uzra wa huwa adamul ma, wannan bawan Allah da bai sallah ba ya riga ya bayyana wa manzon Allah uzurin sa shine rashin ruwa. Fa qarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala zalik, annabi ko ya tabbatar da shi kan haka cewa lalle a shi rashin ruwa ɗaya ne daga cikin sababan da ke ba da dama a yi taimama. Ha kuma idan ga ruwa akwai shi, amma idan ka yi amfani da shi akwai tsananin sanyi, kuma lokacin da ake sanyin hunturu za ka cutu, to sai ka ajiye wannan ruwa ka manta da shi gefe guda ka yi sallah, matukar baka sami abin da za ka dafa ba. Ko kuma ga ruwa amma jikinka akwai raunuka, akwai kuraje, ga janaba ta kama ka, idan ka ce za ka yi wanka na janaba da wannan ruwa, yin wankan zai haifar maka da jinkirin warkewar kurajen da ke jikinka, to a wannan lokaci ba za ka yi wanka ba, sai ka yi taimama ka yi sallah. An bayyana kyau? Na uku, la yanbaghi liman ra'a muqassiran fi amalin an yubadirahu bit ta'nif aw an-nawm, bai dace ba ga wanda ya ga wani ya yi kuskure ko ya gaji ya bai wani aikin alkhairi ba, bai dace ba ya ce zai gaggawar zarginsa, at-ta'nif ya ce zai munana masa, aw an-nawm ko ya ce zai zarge shi, hatta yastawdiha an sabab fi zalik, har sai ya nemi sababi. Wannan mutum sallah ake bai sallah ba, ka tuna fa annabi ne bai bai sallah ba, tare da haka ana gama sallah annabi dai ganshi gefe guda bai ce ba ka ganshi sun yaki yin sallah, mutane ana sallah sai su koma gefe guda suna surutu, wannan ya zama to ya aibata shi, sai kira shi me ya hana ka yi sallah tare da mutane, so yake yi sababan, in akwai dalili karɓaɓɓe to, in ba dalili karɓaɓɓe to, in akwai dalili wanda ke kuskure ne ya za a gyara masa. Wannan shine hikimar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam, ba daga mutum ya yi abu na laifi ba zaka zarge shi, zaka faɗa masa baƙaƙen maganganu, sai ka bincike shi yaya aka yi wannan abun, ƙila rashin sani ne, ƙila kuskure ne irin nashi da sauransu. To duk wannan yana daga cikin duk mutumin da yake so ya kawo gyara cikin al'umma, wanda yana tsammanin kowane ɗaya daga cikin mutum yake kawo gyara cikin al'umma, dole sai ya zama haka, domin ɗan adam yakan zanto kamili ne yayin da ya tara siffa biyu, gyara kansa, kokarin gyara waninsa. Mutumin da bai yi gyara kansa bai damu da sauran mutane ba, har yanzu akwai saura, amma mutumin da yake kokarin gyara kansa kuma yana kokarin sauran jama'a masu gyaru, wannan shi ne mutum na al'umma. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, a sakamakon irin wannan ne ba a saukar da azaba a gari in akwai irinsu. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ, ubangiji ba zai taba halakar da wata alƙarya ba dan sun yi zalunci, وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, alhali a cikin ma'abuta garin akwai masu son kawo gyara, illar shi ne a samu mabarnata ba mai son ya kawo gyara, ga waɗansu na ɓarna, ga waɗansu a gefe guda, su yi karatun Qur'ani, su yi zikiri, su yi hailala, su yi ƙiyamun laili, amma ba sa hana masu ɓarna yin ɓarna, ba sa wa'azantar su, ba sa hana masu bid'a yin bid'a, ba sa wa'azantar da su. To abin da suka yi na gyara kansu ai bai wadatar ba, dole sai sun yi kokarin ne gyara waninsu. To waɗannan su ne muslihu ne kenan, masu son kawo gyara cikin al'umma. To wajen kawo kamar yara kuma sai ka dauki hakuri, sai ka yi karatu, sai ka tara ilimi. Ilimi kuma ba lokaci da ake tara ba, kana wazi kana neman ilimi, kana wazi kana neman ilimi. Kada ka ce ni ba zan yi wazi ba sai na zama malami. Sai gaba da yi, illa ya kaka faɗi gurgudan abin da ka sani, inda baka sani baka taka biri. Kada ka ce a tun da na yi karatu mutum ya tagara da kanka, alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hatta baytum. Ai ka ji da kanka kawai, in dai wani ya bata kai ne ka je ka ji da kanka, baka fahimci a rubutu ne ka dauke ta a wannan ma'anar. Dole ka yi karatu kuma dole ka karanta, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Wannan shine siffar ku zamanto malaman Allah. Ta yaya za ku zama malaman Allah idan kun samu siffa biyu? Bima kuntum tu'allimuna alkitab, kuna karantar da mutane littafin Allah. Wa bima kuntum tadrusun, kuma kuna kara karatu. Kana karantarwa kana karatu, kana karantarwa kana karatu. Idan ka zanto kawai karatu za ka yi, ba za ka karantar ba, ba za a amfana da kai sosai ba. Haka idan ka zanto ɗan ina da wa'azi, ina da lakka, kai ba za ka yi karatu fa, kawai ka naɗa kanka malami. Ina da wa'azi, ina da lakka, ina da karantarwa, al'amru bil ma'ruf, annahyi anil munkar, amma kai kuma ba ka yi karatu. To ɓarnar da za ka yi sai ta fi gyaran da za ka yi yawa. Allah ya tsare mu. Na hudu, jawazul ijtihadi fi masailil ilmi. A cikin nan ya halatta a yi ijtihadi cikin matsaloli na ilimi bi hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, ko da annabi na da rai. Sai dai ijtihadin naka baya zama karɓaɓɓe sai in annabi ya tabbatar da shi. Faqad zanna sahabiyyu anna man asabathu al-janabatu la yusalli. Shi wancan sahabi tsammaninsa wanda janaba ta samu shikenan ba sallah a kansa, hatta ya ji dalma har sai ya samu ruwa. Kaga wannan ijtihadi ne. وانصرف ذهنه الى ان آية التيمم خاصة بالحدث الاصغر وما ننسى تيمم انا انت نيكو اذا متن يا سامي قرمين كري كما ياي بولي ياي باين جدا بي سامع ادن قال ولا كو كامل روا باشي نزي تيمم شي با يتمان متن نادا جنبا ادكي كما زي تيمم تو كاغا ونن اجتهادي ني يي ايكي دي اجتهاد سي تاي كيبن جماعه صلى الله عليه وسلم جيفي غدا يزونا تو اما اجتهادي لوكتين انه بايا زما كربب سين النبي يا تبتر دي in annabi ya tabbatar da shi ba shikenan bai zama karbabbe ba. To kaga ana gane annabi ya tabbatar da shi idan ya gani ya kyale, ko kuma ana yin abin ko da bai taba gani ba, amma ayar Qur'ani bata sauka ta hana ba, kuma annabi na da rai ana kai Qur'ani bai sauka ya gargadi ba, daidai yake daga sai annabi ya gani. Domin tabbas inda kuskure ne da aya ta sauka ta yi bayani. Ko da shi baya sanin gaibo, Allah zai saukar da aya ya sanar da shi ga abinda mutane ke ciki, kuma kuskure ne ya gyara. In ko a gabansa aka yi, tabbas ba wanda zai kuskure gaban annabi ya kyale shi. Ashe duk abinda sahabbai suka yi a lokacin annabi a gaban idansa ne, ba a gaban idansa ba ne, matukar ba a yi musu tsawa an hana su yi ba, to wannan abin daidai yake da kace annabi ya yi da kansa. Domin ko ya zanto ya gani dai bai hana ba, kaga ya zama hadisi ne takariri. Ko ya zanto bai gani ba amma abin na faruwa, Qur'ani bai sauka ya hana ba, shi ma wannan takariri, dan Qur'ani ya tabbatar da shi kenan, domin da kuskure ne da an hana. Kun gane wannan da kyau? Wannan matsala ce mai matukar muhimmanci, za ta taimaka ma wajen fahimtar matsaloli da dama. Da ita malamai suka kafa hujja, da ita ai jabir ke magana ma kafin mu jawanta, jabir ke magana dangane da azalu. Menene azalu? Mutum na saduwa da iyalinsa. Sahabbai da idan mutum matarsa na da danyen goyo bai dade da haihuwa ba, ko baya son ta ci gaba da samun wani sabon ciki, kuma shi ba zai iya hakura ba tunda matarsa ce, to sai ya sadu da ita. Lokacin da mani zai fito daga jikinsa, sai ya fitar da zakaransa waje, ya zubar da maniyin waje dan katta juna biyu. Wannan shine al-azalu. To Jabir ke cewa mun kasance muna yin azalu lokacin annabi, Qur'ani na sauka kuma bai hana ba, ba wai ta annabi a gaban idansu ba, wai ba a gaban idansu akai ba, amma dai duk da a daki suka je suka yi, inda Allah ya so ya haramta da su ya saukar da aya washe gari da safe, ko ba haka ba, to amma suka ci gaba da yi har annabi ya bar duniya, ba wata aya da su saukata hana su. Kenan Allah ya sani ya yi izini a ci gaba da yi, ja'izi ne kenan. Duk da cewa ja'izi ne ma al-karaha, kamar yadda wadansu malamai suka nuna. An fahimci wannan da kyau? To kaga wannan wato takariri ne, ba wai annabi ya ga da idansa ga wani ya yi azalo ba. An fahimta ko? Ba wani ya zo kuma ya ce gashi na ya azalo ba, a'a, a su suka yi kayansu, kuma Qur'ani bai sauka ya hana ba. Shi yasa kuma da Amr ibn Salma yaro ne karami dan shekara 7 ya rinka yawa mutanen garin su limanci lokacin annabi ne.
duk da annabi bai je kauyen su ya ga Amr ibn Salama yana yin sallah ya tabbatar da shi ba, amma lokacin annabi na da rai har Amr ibn Salama ya taya mutane limanci, yaro dan shekara 7 ya zama shine limamin gari gaba daya. Daidai lokacin Qur'ani na sauka bai hana ba, da a ce yin limancin yaro karami ga manya kuskure ne, da ayar Qur'ani ba za ta kyale ba sai ta sauka ta fadakar. Shi yasa Ibn Hajar ya fadakar ni nuni zuwa ga fikihin wannan hadisin cikin Fathul Bari, cewa wannan hadisin daidai yake da hadisin Jabir dangane da azalu, abin nan da suka yi da kuskure ne da ayar Qur'ani ta sauka ta hana, amma tunda ba kuskure bane ba kaga suka ci gaba da wanzuwa haka haka. Hadisin na cikin Bukhari yana cikin Muslim. Yaro dan shekara 7 yayi limanci ya zama limamin gari, saboda ya san Qur'ani sauran ba su sani ba. Annabi kuma ya ce wanda zai muku limanci wanda ya fi ku karatun Qur'ani, ya fi manyan karatun Qur'ani sai ya zama limami, shi ke zama karatun Qur'ani. Al-hadithu as-sabi'u was-salasun, hadisi na 37. An Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma qala بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تكون بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. أنكر حديثي لدى عمار ابن ياسر. عمار ابن ياسر يناتكم السابقون الأولون بشيء ما هي سنسى دبابة سناتكم مسلمان فرقوة اندسوك شدو مسلمين في أكرين كأزاب تدس كما هكبا annabi ya rinka cewa isbiru ala yasir fa inna mawidakum aljanna, iyalan gidan yasir ku yi hakuri bisa ga cutarwar da ake muku, alkawali na ni da ku shine za ku shiga aljanna. Lokacin da aka zo ana ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi da kansa ya zage ya dauki diga yana sara kasa, ana kawo tubali, wanda ya kawo tubali kowa na daukan tubali daidai, Ammar na daukan guda biyu. Annabi na karkade masa kora ya ce waiha Ammar تقتله الفئة الباغية, ويها أمار تقتله الفئة الباغية, إذا كنت أمار باع الله أنت وائل إذا سكتشي أنت وائل إذا سكتشي سياك باع قمزة يكي لوك كم صحابي سكانوا لندنا ديك قوي باع علي بن أبي طالب دلندك ديك قوي باع معاوية ابن أبي سفيان سي أمار ابن ياسر يكفن تينا جيل وطن ديك قوي باع علي بن أبي طالب sojojin da ke goyon bayan Muawiya sai suka kashe shi. Karkashin wannan hadisi sai muka lura wane ne ya fi gaskiya tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya. Wa ya fi gaskiya? Ali. Saboda me? Saboda annabi ya nuna lalle wanda za su kashe Ammar. To amma idan kuka lura da zance da ban ce wane ne yayi waye ya kuskure, sai na ce waye ya fi gaskiya, wancan yana da gaskiya sai dai wannan ya fi gaskiya, wato tafsili aka samu kenan, wancan yana da gaskiya sai dai wannan ya fi gaskiya. Ina fata an fahimta, dan kar AC a suri banci wannan su zagi Muawiya su la'ance shi irin yadda suka saba. Duk wanda ya la'anci Muawiya ya zai la'anci sahabin manzon Allah, waɗanda gaba ɗaya Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التي يا يددسو سن يددسو يا إتانا دموسو الجنة ورمونا قدانا كركشنكا ذات دومتكي هر أبدا آبادا والنسين ربوما يجلما سيكزو كذا جمتو من ديكي تكي ونن جيرن دا الله تي يا يددسو سن يددسو قال يا براك وني الله في أبا سيد صلى الله عليه وسلم abinda Muawiya yi ijtihadi ne, cikin ijtihadi kuma akan yi daidai akan yi kuskure, wanda ya daidai a cikin ijtihadi yana da ladana wa biyu, wanda ya kuskure fa yana da ladana daya. To Ali ibn Abi Talib ya yi ijtihadi ya rashi da daidai yana da ladana biyu, Muawiya ya yi ijtihadi ya yi kuskure yana da ladana wa daya, don haka sai ban ce da ku ba mai gaskiya da mara gaskiya sai na ce wanda ya fi gaskiya, ko haka ba wanda ya fi gaskiya. Wannan shine usulin da ya kamata ka mu'amalanci abin da ya faru tsakanin sahabbai, Allah ya yi musu aminci, ya kara musu aminci gaba daya.
Ammar bin Yasir dai mutum ne mai falalar gaske, kale yace ba asani Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya aike ni, ba asani ya aike ni, daidai da kace arsalani fi hajatin, ya aike ni cikin wata bukata. Kaga bai faɗi bukatar ba, saboda ba bukatar sai ka san cewa menene aka aike shi. Fa ajnabtu, can a hanya ta tafiya na kwanta a masauki ina barci, sai kuma jaraba ta kama ni. Fa ajnabtu, sai na yi janaba. Bai bayyana mana cewa ya aka yi janaba ba, shin ya kusanci iyalinsa ne, ya yi tafiya da iyalinsa, ko kuma a mafarki ne yayi. Fa ajnabtu dai, ba ruwanka, ko ma me ya faru dai, ya dai yi janaba. Yanzu kuma ka san wanda ya yi janaba dole zai wanka. Fa lam ajid alma'a, sai ko ban samu ruwan da zan yi wanka ba, da na nemi ruwa na rasa. Fa tamarraqtu fi sa'idi, sai na yi birgima cikin ƙasa. As-sa'id al-ard, ko wajhul ardi, filin kasar da babu ciyawa kai shine as-sa'id. Sawa'un, dutse ne, wurin falale ne, yashi ne, kowane irin nau'in ƙasa ne, matukar dai ba wani sabon abu bane akan ƙasa. Ƙasar wurin sai shine as-sa'id. Fa tamarraqtu fi sa'idi, sai na yi birgima cikin ƙasa. Kama tamarragu dabbatu, kamar yadda dabba ke yin birgima cikin ƙasa. Cikin dabbobi akwai wanda suke birgima ko? To shi ma haka yayi. Tsammaninsa wannan ita ce taimawa. Tunda dai wanka ne za a yi, wanka ko sai ka gami jiki da ruwa, to tunda an rasa ruwa da ƙasa za a yi amfani, to ya kamata ita ma ƙasar a gami jiki da ita. Iyakacin fahimtarsa kenan, ijtihadinsa kenan. Lokacin Annabi baya tare da shi, shi kuma yana son yin ibada. Yace fa tamarraktu kama tamarragu dabbatu, na yi birgima irin yadda dabba take yin birgima. Kama tamarragu asalinsa kama ta tamarragu, saboda ka'idar larabci shi ne dukkan fi'ilu mudari'i da ya fara da ta guda biyu ya halatta ka shafe ɗaya ka bar ɗaya. A maimakon ta tamarragu sai ka ce tamarragu, ta tafakkaru sai ka ce tafakkaru, ta tazakkaru sai ka ce tazakkaru. An gane ku? Ta tajahalu sai ka ce tajahalu, wa ma bi ta ay mubtadi qad yuktasar fihi ala ta ka tabayyana al-ibra, kamar da Ibn Malik ya faɗa cikin alfiyatasa. كما تمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سننسي نزول النبي سيراد أمنتم الله ستبت قريسي فذكرت ذلك له نأنبت أمسسي وذا أبن فني فقال سي النبي سي إنما يكفيك كأي أبن ذي ودا سركي أن تقول بيديك هكذا كأيكك هكذا هن ينكى أن تقول بمعنى أن تفعل لأن القول يأتي بمعنى الفعل كما أن الفعل يأتي بمعنى القول دكاً سسنا وكلت الجنة دع الله في جزاء بما كانوا يعملون ونودوا أن تلكم الجنة التي أعطلون ودن سبو دمجانا دا دائشي مقلبة يعني با aiki ne kada zai shiga da kai aljanna ko kuma da magana a ciki, tsakanin maganar da aikin wanne fi muhimmanci? A magana, dan a cikin magana kalmar shahada take, wanda sai da ita ne aiki zai karbu ko haka ba. Rukunin farko na musulunci an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ita ce rukuni ma. Ahe Allah na bada lada akan zance ma kenan. Fa asabahumullahu bima qalu, me ce wani ma faalu ko ma haka ba? Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'ul muhsinina. Asabahumullahu bima qalu, to da al-qawlu da al-fi'lu suna haduwa da juna. Akwai inda za a kawo al-amalu har al-qawlu ya shiga ciki, akwai inda za a kawo al-qawlu kuma ana nufin shi kansa fi'lu din. Yace inna ma yakfika, sani dai kadai abinda zai wadatar da kai, an taf'ala biyadaika hakaza, ka aikata haka da hannayenka biyu. Yaya ne hakan? Thumma daraba biyadaihi al-arda, sai annabi ya shafi ƙasa da hannayensa guda biyu haka, darbatan wahidatan, shafa ɗaya. An gane ku? Thumma masaha shimala al-yamin, sai ya shafa hannun dama akan wanne? Shimala al-yamin, ya shafa hannun hagu akan na dama. Wato yana yin haka da ya ɗauke hannunsa haka sai ya shafa wannan hannun. An gane ku? An gane ku? Masa hashimala al-yamin wa zahira kaffaihi, ya kuma shafi hatta wato da ya shafa hannun dama kuma ya shafa hannun hagu. Ya fara da dama sannan hagu, don ana fara da a haɗe suke, amma daman za ka fara shafa sannan hagu. Abinda ake bukata tafin hannu dai, cikinsa da wajensa.
shine summa wa zahir kaffaihi, ya shafi bayan tafukan hannunsa nan gurin kenan, bayan kenan, kowanne ya shafi shi haka hada da juna, kowanne ga ciki ga wajen biyar shi shafa wa wajahu, sannan kuma ya shafi fuskar sa. Wannan ita ce mai taimama shi kenan, duk wanda wannan ya taimama ga kasa nan gurin da kai haka da hannayenka shafa daya sai ka daga haka. Akwai ruwaya da ta nuna da annabi ya daga hannunsa haka sai ya bushe, ya hure abin da ya shafa hannun, sai ya shafe su haka, ya shafa hannun dama da na hagu suna haɗa da juna daidai wuyan hannu, ba ƙari ba rage, har tsakanin ya so haka duk ya tsatsaife ko ina haka ko ba haka ba. To daga nan gurin sai ka haka, sai ka shafa fuskarka, ka shafa fuska daga nan kunne zuwa nan, daga nan magudanar gashin goshi zuwa hannun haɓarka duk ka shafa haka ko ina har dukkan waɗannan ramuka, ka gama shafa haka shikenan ka kare shi mama sai sallah. Idan ka kare shafa ta ruka yi bid'a, dan hadisin da nuna wannan bai yi barbatun sani ya tsi da bid'a, hadisin da nuna haka bai yi. Idan ka shafa hannu ka zo har guwar hannu nan ma ka yi bid'a, hadisin da nuna haka bai yi, bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ka yi ko ka bushe ko ka bubbuge, kun gane wannan da kyau. Abinda annabi ya ce masa kenan, yace da kai haka da shi kenan ya riga ya wadatar, ba sai ka kare wani abu ba. Kuma malamai sun yi sabani, malai yace ikhtilaful ulama, sabanin malami ikhtilaful ulama, wai malamai sun tattauna sun yi sabani, hal yujzi'u fi tayammumi darbatun wahidatun, shin a cikin tayammumi idan aka yi shafi kasa to daya ya wadatar, wal kaffain kuma shin ya wadatar a shafa hannu biyu a tafukan hannu cikin su da wajen su, aw la budda min darbatayn, ko dole ne sai an sha sai an dafi kasa so biyu ko an shafi kasa so biyu, wa hal la budda min al mashi ala yadayni lil mirfaqayn, shin lalle ne lokacin da mutum ya shafa hannu sai ya shafa har gwiwar hannu, sabanin da suka kenan. Fa zahaba ba'dhum, sai wani sashi na malamai suka tafi, wa minhum ash-shafi'i, cikin su akwai imamu shafi'i, ila annahu la budda min darbatayn, cewa dole ne sai mutum ya guji kasa so biyu ko ya shafa kasa so biyu, wahidatun lil wajhi, shafa ta farko, shafar kasa ta farko wannan dan fuska ne, wal ukhra min yadayni, ta biyun kuma wannan hannaye zaka shafa, ila mirfaqayn, zuwa gwiwoyin hannu, muhtajjin bi ahaditha, sun faɗi wannan zance ne, suna masu kafa hujja da waɗansu hadisai, minha daga cikin hadisan ma rawahu Ad-Darqutni an ibn Umar, hadisin Imam Ad-Darqutni wanda Abdullah ibn Umar ya ruwaito, cewa at-tayammum darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayni ila al-marfaqayn, wai ita ce mama ana shafar kasa ne sau biyu, shafar farko ta fuska ce, ta biyun kuma hannaye zuwa gwiwar hannu. Tafsirin shi wannan hadisi da'ifi ne. Wa zahabu al-jumhur, mafiya yawan malamai sun tafi cewa, wa minhum al-imam Ahmad, cikin su akwai imam Ahmad wal Auza'i, da imam al-Auza'i, wa Ishaq ibn Rahuya, wa ahli al-hadith, da kuma sauran ahli al-hadith, malaman hadisi gaba daya, ila anna at-tayammuma darbatun wahidatun, suka ce tayammuma zaka shafi kasa ne sau ɗaya jal, wa annahu la yumsahu illa al-wajha wal kaffan, ko ba abinda ake shafa illa al-wajhu, face dai fuska wal kaffan, da tafukan hannu biyu, mustadillina bi ahadith sahiha, malaman da suka tafi kan wannan ra'ayi sun kafa hujja ne da hadisai ingantattu, min ha cikin hadisan akwai hadisi Ammar, haza wannan hadisi na Ammar ibn Yasir, qala ibn Hajar, imamu ibn Hajar al-Asqalani yace, wa kana Ammar yufti bihi, Ammar ya kasance yana bada fatawa da wannan hadisi ba'da zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, bayan shudewar annabi, da an tambaye Ammar so nawa mai tayammuma zai shafi kasa, sai ce so daya, daina daina zai shafa, sai ce zai shafi tafukan hannunsa ne ciki da waje da kuma fuska, ba sai ya shafa hannu zuwa gwiwa ba, haka ya rinka bada fatawa, in dai Ibn Hajar, sai ce warrawi min hadisi a arafu bi muradihi, marwayin hadisi ko yafi kowa sanin ma'anarsa, ka'ida ce sananniya a wajen malamai, idan mutum ya rawaito hadisi sai ya bashi wata ma'ana, ko da ba ku kuka rawaito hadisin ba, daga wurinsa kuka je sai kuka bashi wata ma'ana daban, ma'anar ba za a karba. Farrawi a arafu bi marawa min gairi, dole wanda ya rawaito hadisi in ya fassara shi da abin da yake zahirin sa, tafsirin sa karban bayani sama da tafsirin kowa. Wa ajabu an ahadith ad-darbatayn wal mirfaqayn, sun ba da hujja, sun ba da jawabi dangane da hadisan da ke nuna cewa a shafi kasa sau biyu, kuma a shafi hannu zuwa gowar hannu, bima fi hamil al-maqal al-mashhur, sun ce ai wannan hadisin dukkaninsu akwai maganganu a cikinsu. Ma'ana hadisai ne waɗanda suke da'ifai, duk hadisin da ya ce a shafi kasa sau biyu ko a shafi hannu zuwa gowar hannu hadisai ne da'ifai ba su tabbata ba. Amma hadisin da ya nuna cewa shafa ɗaya ake wannan hadisin na Umar ibn Yasir ingantacce ne cikin Bukhari cikin Muslim. ولا نجعل تلك الاحاديث في صف الاحاديث الصحاح الواضحه بعض يندزا اي ودان حديثي رونانا مساسس زوسو فسكنتو ودان حديثي انغاتتو كما نفيلي قال ابن عبد البر وندا اكي كلا سونا حافظ المغرب داي daga cikin manyan malaman mazhabar malikiyya kenan yushi اكثر الاثار المرفوعه عن عمار ضربه واحده ما في يوم abinda aka ruwaito na taimama a wurin Ammar ibn Yasir ana shafar kasa ne sau daya, wa maruwai min darbataini, duk abinda aka ce za a shafi kasa sau biyu, fa kulluha muttariba, duka irin waɗannan hadisan muttariba ne, wato hadisai ne da'ifai ba a aiki da su. Dan malikiya ne Ibn Abdul Bar, inda aka ce Ibn Abdul Bar ayan kali hafizul maghrib suke ce masa gaba daya, hafizul mutanen yamma inda a duniyar hadisi ne a zamanin sa. Inda aka ce Ibn Abdul Bar an kali ba wanda ya ma bu wata ne Imam Malik hidima irinsa, hidima irin biyu, at-tamhid wanda ya tantance mai ke cikin at-tamhid abin da ke cikin wadannan waya, dukkan balagat na Malik, balagani kaza sai da ya samu sanadin su din banda guda shida ko wani adadi kadan da ya rage masa. Sai kuma ya zo yayi al-istizkar wajen juz'i 35 zuwa da 7, wanda shi kuma gaba daya fikin Imam Malik ya zuba a ciki sharhin muwattali na Imam Malik. Ayin da ya hidima ne ga maliki ya haka sai Ibn Abdul Bar kuma sai dai kuma ya fatiha a tashi. To gashi da kansa ya ce duk hadisan da ake kafa hujja da suna cewa a shafi kasa sau biyu hadisai ne muttariba wal ittirab mujibu li dhaif al hadis, duk inda aka sami ittirabi cikin riwayar hadisi to hadisin ya zama dhaif kenan. Wa qala ibn daqiq al-aid yace ورد في حديث التيمم ضربتان, ضربة للوجه وضربة لليدين, إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة. أنت أمون حديثي دنجن التيمم وشوى أنا شافا قصاص بيو شافر فرقو نفسك شافا تبيو تكفو تهنعي جوا غير هنو, إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة. سيدي وانتم حديثي فبايا إيه تنكرو دوانم حديثي دمشي مغنى كينا أمار وزي إنغنتي ولا يعارض مثله بمثله, bai ma halatta ba ka je ka ɗauko irin wancan da'ifan hadisan ka zo ka haɗa su da wannan hadisin na Ammar, in ji wani da ke kalli. Wa qala al-Khattabi, Sulaiman al-Khattabi yana da littafi ma'alimus sunan, ya salam, ma'alimus sunan, wai ga tubalin da ke nuna maka sunnar annabi, ka san shi ma'alim wato jam'i ne na abinda wato ina idan ka kama hanya daga nan garin zaka tafi wani gari a kan titi ba kana ganin dutse da ake kafa wanda yake nuna adadin kilometers ko milestone su ne ma'alim. To shi kuma ita sunnar annabi ce aka yi wa ma'alim, ya salam, ma'alimus sunan, sharhin Abu Dawud ne, littafi ne mai kyau kwarai da gaske, jizi guda hudu din ban manta ba ko na awa makamancin haka, yana da kyau kwarai da gaske, ɗalibin ilimin same shi na Imam Abu Sulaiman al-Khattabi. إمام الخطابي في ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين, يتي ديوة لكما لمي معبوطة علمي ثم بعد فتورتوا تيمم أن دوكا كثاني سوطي كو شافر كثاني سوطي أشافو فتكا دكما هنا تافكا هنو بندقو الهنو. وهذا المذهب أصح في الرواية, يتي وانا مذهب كشية في اندنشي اندو وجه الرواية ديشي في لقويا باين حديثي kadadin maganganun malamai. Irin wannan shine ake bi a tantance, a ce magana ba ince, yace magana kaza kaza ce, sai wani ya damu idan ya ji ya san wata magana shekara 20 yau an ce masa hadisin da ifi ne, sai ya damu mu ba mu muka kashe zuwa mun bara sai kawai aka ba mu, ma'ana ba mu muka dai fitar da hadisin ba, laifin mu mun karanta mun gani ko mu kasu shuru sai da muka fada, muka ce sun ce da ifi ne ba kuma muka da ifin ta ba ko. Ma yi ukuzu minal hadis, abinda za ka iya koya karkashin wannan hadisi, na farko at-tayammumul ghusl minal janabati, akan yi taimama a madadin wankan janaba, wato domin janaba idan ta kawo mutum. Annahu, na biyu, annahu labudda min talabil ma'i qabla at-tayammum,
kafin ka fara taimawa sai ka nemi ruwa.
To wannan neman ruwa din malamai suna yi masa haddi da iyakoki, duk sun yi sabani mai yawan gaske. Abinda dai ma galibin malamai suka tafi suka ce idan ka nemi ruwa a kusa inda kake tsammanin samun ta baka samu ba, to ba ma cewa daga nan dambuwar wani misali sai ka tafi kofar shehu ka nemi ruwa, in ba haka ba da halatta baka taimawa. A'a, ka nema a dambuwar ka rasa shi kenan, ita ma kai sallarka. Ba za mu ce ba daga nan gurin sai ka tafi jami'a ta Maiduguri, daga nan ba za mu ce sai ka je Ramat ba, ba za mu ce sai ka je Bulunkutu ba, ba za mu ce sai ka je kaza ba, ba dai kai dan dambuwar bane ba, ka rasa unguwar ku ko sai me, sai kai ta ma kai sallah, magana ta da ta kare. Na uku, sifatu tayammum, sifar yadda ake taimawa manko ya cikin wannan hadisi, wa huwa dalbul ardi marratan wahida, shine mutum zai shafi kasa sau daya, thumma mata al wajha wal yadayn, sannan ya shafi fuska da hannayensa, ilan mirfaqaini wa tamimihima bil mashi, wallahi wannan ban san yadda ya kawo wannan larabcin ba nan mure shi da kansa, kuma ya tabbatar da dukkan hadisin cewa a shafa hannu zuwa gwiwar hannu bai inganta ba. Wa tamimihima bil mashi, qala ibn rushd yace itlaqu ismi al yadi al kafi azharu min itlaqihi al kafi wa sa'id. Na jiddi da aka ku kuskuren daba a cikin littafin nan, ba zan yi haka ba dan abin da ya gina a baya nan gure ya rushe cikin nan gaba daya. Ibn Rushd yace itlaqu ismi al yadi ala kaffi, yin amfani da kalmar al yadu hannu, ya zanto ana nufin tafin hannu. An gane ko a larabci azharu shi yafi bayyana ta fuskar ma'ana, min itlaqihi ala kaffi wa sa'id, sama da a ce idan an ce hannu har zira'i ya shiga ciki. Yace da an ce hannu tafin hannu kawai ma ya shiga ciki, ba sai zira'i ya kawo ba. Wannan kamar Ibn Rushd yana raddi ne ga waɗanda suke ganin cewa idan an ce al yad yana nufin cewa wato hannu tare da zira'i, haka waɗansu suka ce. Da aka ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum, sai suka tsaya a umumin aya din, cewa umumin aya na nuna a shafi fuska da hannu, to hannu ku har zira'i ya shiga. Shi ne Ibn Rushd yake cewa a'a, in fa an ce alhidu aka yi shiru, galibi ya fi gaskatuwa akan tafin hannu sama da ka shigar da zira'i ciki, in dai a larabci za ku bi. Kan ga Ibn Rushd ma kuma ɗan malikiya ne. Na hudu, zakara sanani, al-imamu sanani ya faɗa cikin littafinsa Subulus Salam, anna al-atafa fi riwayati hadha al-hadith kad jaa bil wawi wa tufidu al-atafa mutlaqan wa jaa bil fa'i wa thumma wa tufidani at-tartib wa tartibu ziyada wa ziyadatu min al-adli maqbulatun fa yuhamu al-majmu'u ma fi sahihayn 'ala at-tartib wa lam yarid 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam taqdimu al-yadayn 'ala al-wajhi la qawlan wa la fi'lan. Wannan wata magana ce ta ilimi da take da dan abin nan, mu ba da hankalinmu sosai ga waɗanda suke masu littafin hannu. Yana magana ne akan cewa an ce a shafi fuska da hannu, ko ba haka ba, amma kalli hadisin Ammar din, yace thumma darba bi yadayhi al-arda darbatan wahida thumma masaha shimala 'ala al-yamin wa zahira kaffayhi wa wajhahu. To madauki thumma masaha shimala, bayan ya shafa kasa thumma masaha shimala 'ala al-yamin, sai ya shafa hannunsa na hagu kan na dama, wa zahira kaffayhi, ya shafi kuma bayan tafukan hannunsa, wa wajhahu, da fuskarsa. To a nan gurin karkashin wannan hadisin me ka fahimta annabi ya fara shafa? Shin ya fara shafar hannaye ne sannan fuska, ko fuska ya fara shafa sannan hannu? Ita wannan riwaya ba ta nuna cewa lallai hannu ya fara shafa, kamar yadda ba ta nuna fuska ya fara shafa. Kun gane ko? Saboda an yi amfani da wawun. Idan na ce ja'a Zaid wa Khalid wa Salih wa Yunus, Zaidu da Khalid da Yunus sun zo, nan gurin ina ba da labarin zuwansu ne. Karkashin wannan ba ka iya fahimtar cewa waye ya riga wani zuwa, dole sai ka nemi bayani a wurina. Amma da na ce maka ja'a Zaid thumma Khalid thumma Yunus, sai zanto waye farkon zuwa, waye karshen zuwa? Yunus. Waye na tsakiyar zuwa? Khalid. Saboda na yi amfani da thumma, wanda ke nuna wannan sannan wannan sannan wannan, da kuma zan yi amfani da fa, ja'a Khalid fa Zaid fa Yunus, ha kuma dai dole Khalid ne ya fara zuwa, sannan Zaid sannan Yunus, amma kuma suna bin juna da wuri-wuri haka, amma sun mana nuna jinkiri fa kuma tanan na at-taqib, wannan na shigowa sai ga wannan sai ga wannan, kusan tare suka zo, amma wane ya fara zuwa sai dab da shi ga wannan sai dab da shi ga wannan, shine abin da fa take nunawa. To amma wawun ja'a Zaid wa Khalid wa Yunus, abin da ke nunawa su duka sun zo, amma cikin wannan zancen ba a iya fahimtar waye farkon zuwa, waye na tsakin zuwa, waye na ƙarshen zuwa. A larabci in an ce wawun abinda take nunawa kawai sun zo su duka, amma duk mu san waye ga wani zuwa ba. To yanzu cikin wannan hadisin na Ammar ba za mu iya fahimtar me aka fara shafa ba tsakanin fuska da hannu a dai wannan riwayar ta nan gurin. Kun fahimci wannan zancen da nai? To shine a nan gurin sai yake cewa zakarar Sal'ani, al-Imam Sal'ani ya faɗa cikin Sunan Salam annal aqfa fi riwayati hadha al-hadith qala ja'a bil-wawi, aqfa fi a wannan riwayoyin wannan hadisin da riwaya ta zo kala kala, nan ya kawo mana daya ya zo da wawun a ce menene masaha al-yamina al-shimal ku shimal al-yamin wa zahir kafai wa wajahu, an ya dafi da wawun, an gane ku? وتفيد العطف مطلقا اذا كو عطف ده واو كوي na nuna kawai an yi wadannan abun guda biyu, sai dai ba za mu iya sanin wanne aka fara yi ba. Waja'a bil fa'i, a wata riwayan an zo da wawu, an zo da fa'ul kai, wato misali zaini fa wajahu, wanda ke nuna anan gurin hannu aka fara shafa, sannan ne fuska kenan idan an kawo fa'ul. Wa thumma, a wata riwayan an zo da thumma, yadaini thumma wajahu, wato fi dani a tartib, da fa da sun madu suna nuna ziyarantuwa, wannan aka fara yin sannan wannan. Wata tartibu ziyada, a samu riwaya da kanta ta zo ta kawo wannan tartibin sun mako fa, to wani ƙarin ilimi ne wanda babu shi a cikin riwaya da take wawun ne kada ya shi. To wannan ƙarin ilimin kuwa wa ziyartin al adali, duk marwacin da ya ruwato yin adali ne makabula, ana iya karɓan wannan ziyada ɗin tashi. Fayuhum al-majmu'u ma tusayyihani ala tartib, da haka duk riwaya da ta zo da wawun sai mu dauke ta mu ba ta ma'anar riwayar da ta zo da fa da kuma wanda ke nuna jerantuwa. Kun gane wannan zancen nashi? Da haka sai ya ce wa lam yarid anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taqdiman yadayhi ala wajhihi la qawlan wala fi'lan, yace dan haka a dai ruwayoyi da suka tabbata na zahiri ba wani abin da zo daga annabi wanda yake nuna cewa annabi ya fara shafar hannaye ne sannan fuska, san wannan bai zo ba. La kaulan bai zo ba a magance daga bakin annabi, wala filan bai zo ba cikin aikin annabi. Abinda yake nufi fuska ake fara shafa sannan hannaye, shine abinda Sanadi ke so ya faɗa. Gaskiyar al'amari shine akwai hadisan da suka nuna fuska ake fara shafa sannan hannaye, akwai hadisan da suka nuna hannaye ake fara shafa sannan fuska. Kun gane da kyau? To anan shi yasa sai aka samu sabani tsakanin malamai, tsakanin wadanda suke ganin lalle fuska zaka fara shafa sannan ka shafa hannayenka, tsakanin da suke ganin lalle hannayenka zaka fara shafa sannan fuskarka. Akwai malaman da suka jaza hanyoyi guda biyu din, duk wanda kai yayi abinda aka wajabta ma shafa fuska da hannu, ganin damar ka ne ka fara da hannu, ganin damar ka ne ka fara da fuska. Wannan magana tana da karfi, tana da masu goyon bayan ta cikin malamai al-muhaddiqun. Kun gane da kyau? Da haka ne za mu sake maimaitawa. Lokacin da ka zo taimama za ka samu wuri ne, tsawon wannan wurin ƙasa ce, rairayi ne kamar sahara ce wurin, ko madai wata irin ƙasa ce, zanto ba ciyawa ba ce, ko dutse ne, ko katanga ce wadda ba ta suminti ba, katanga wadda suke ba a yi mata fenti ba. An gane ko? Ina nufin wadda ba a yi mata fenti ba. To ya halatta ka shafi ta kai taimama da ita. Da ka tashi shafa din ka tsora hannayenka haka, idan ka daga sai ka bushe, ko idan ka tsora hannayenka haka sai ka haka karkade su, fa nafaba bi yadihi, kamar da wadansu ruwaya suka nuna. Wannan shine annafdu ha, kuma fa nafaka kenan kamar da wadansu ruwaya suka nuna. Da ka bushe din ko kuma ka karkade hannayen, to sai ka shafi hannayenka din ko na dama da na hagu a hada da juna, kana nasarawa da wannan da wannan haka, ko wanda cikin su da wajensa. Ka gama shi kenan sai ka shafi fuskarka gaba ɗayanta, shi kenan ka kammala taimama, sai ka kammala ka da wannan taimama. To a nan gurin niyya takan bambanta daga wannan taimama zuwa wannan taimama. Idan mutum ya rasa wanda zai alwala da shi, alwala shi ya kamata ya yi sai ya rasa ruwa ko ga ruwan, amma uduri ya hana ba zai iya amfani da shi ba, kada niyyar da zai yi shine niyyar gusar da karamin hadasi.
amma idan mutum janaba ce a jikinsa yake son yi sallah, ba ruwan wanka ko ga ruwan amma sanyi ya hana ya amfani da shi bai saba abin dumamawa ba, to kaga nan niyyar da zai yi niyyar neman a halatta masa sallah ko niyyar gusar da babban kai na wani dan lokaci don ya sami yin sallah. Kun ga niyyar ta ta bambam ko? Dan wanda yake baya da alwala da ramin kari ne sai wanda janaba yake jikinsa fa babban kari ne, dan haka ya danganci dan me za ka yi ta yamar, to a wannan lokacin sai ka sani niyyar ciki, niyyar kuma a zuciya take ba bayyana ta take ba. Nabiyar an na tayammumu lil hadath al akbar ka tayammumu lil hadath al asghar fi sifati wal ahkam, malai ce tayammuma da ake don karamin kari irin da ce ake don babban kari, fi sifa cikin sifa wal ahkam da hukunce hukuncenta. Na shida al-ijtihadu fi masailin ibadat, a ce ana iya yin ijtihadi cikin matsaloli na ibada, don gashi Ammar ya yi ijtihadi sai dai Annabi bai tabbatar da shi ya kai ba ko. Na bakwai annal mujtahida idza addahu, wato a nan gurin ijtihadin da ake a matsalolin ibada ya kamata da malam ya wayar da kai sosai, ba wai ijtihadi wajen shar'anta sabuwar ibada ba. Allah ya yi umarni, manzansa ya yi umarni da ibadar, sai kai ijtihadi wajen kaifiya kafin ka samu hadisin da ya bayyana kaifiya, to wannan shi yake nufi. Amma ba ka yin ijtihadi wajen ka kawo wata sabuwar ibada ka ce ka yi ijtihadi, in ba haka ba da zama sun wulbi bara ku hana su bai ba sai su ijtihadi suke ba, to amma zai gyara masa cewa inna ma yaktika an takuni bi yadayka hakaza, ya kwatanta masa yadda ya kamata yi. Kun san inda kyau dan kai mu bar wannan maganar haka abu da take wata ma'ana daban. Na bakwai annal mujtahida idza addahu ijtihaduhu ila ghayri sawab, duk mai ijtihadin da ijtihadin sai kai shi zuwa ga abin da ba shine daidai ba, wa fa'ala al-ibada, ya kuma aikata ibada akan haka da sun matabayyana lahu sawabu wa da zalik, sannan kuma daga baya ya gane ga yadda yake daidai, fa innahu la yu'idu tilka al-ibada, to ba zai maimaita wannan ibadar ba. Amma rubin ya sar da wannan birgimar ya yi sallah, a haka ya tashi ya sallah, abin da ya daidai ne ko kuskure ne? Kuskure ne, tare da haka da ya zo wajen annabi jani ya ce ai da ka tashi ga yadda za ka yi, inna ma yasika an takuli bi dai ka haka za haka za, bai fi ba to yanzu zo ka yi taimaka kai maimaita wacan sallar, sallar da ya daɗin an kyale masa ta yi, sai dai nan gaba kuma ga yadda zai yi. Kun gane ku? Kamar yadda mutumin da ya zo kuskuren sallah a masallaci din nan, annabi ya ce masa yarji fa salli fa inna ka lam tusalli, ko ma ka sake sallah kuskure ne, tare da haka da ya zo wajen annabi jani ya ce ai da ka tashi ga yadda za ka yi, inna ma yasika an takuli bi dai ka haka za haka za, bai fi ba to yanzu zo ka yi taimaka kai maimaita wacan sallar, sallar da ya daɗin an kyale masa ta yi, sai dai nan gaba kuma ga yadda zai yi. Kun gane ku? Kamar yadda mutumin da ya zo kuskuren sallah a masallaci din nan, annabi ya ce masa yarji fa salli fa inna ka lam tusalli, ko ma ka sake sallah dan ba ka yi sallah ba, har aka yi haka sau wani adadi daga ƙarshe cewa annabi ko ya mun yi da zan sallah ban sai da ake ba, annabi ya nuna masa yadda zai yi. Kaga ai a rayuwarsa gaba ɗaya haka yake wannan sallar har ya zuwa ranar wannan da annabi ya gaishe, da annabi ya koya masa sai ce fafa ala zalika fi salati da kulli, haka za ka yi cikin dukkan sallar ka zaka zuwa gaba, bai shi bude ya rama sallolin baya sun riga sun wuce. Kuma yi tunna haka Muawiya ibn al-Hakam ne lokacin da ya kuskure ya magana cikin sallah, bayan bai san bannansa ya zo ya hana magana cikin sallah, da annabi ya gyara masa cewa nan gaba ba sai ka magana cikin sallah bai ce yin sallar ka ta baya kuma sai ka rama ta wanda kai surutu ciki, to dai wannan shine abin da yake abin nan sauro. Al hadithu thamin wa thalathun, hadisi na 38 a cikin wannan babi, cikin wannan littafi, an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, an karbo daga Jabir dan Abdullah Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa, don mahaifinsa sahabi ne shi ma sahabi ne, kare amma mahaifinsa ya dace da yin shahada ranar da aka yi yakin Uhud. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, annabi tsira da mutum Allah ya tabbata gare shi ya ce da shi, wato jagal gonin dan kasuwa ne idan ban manta ba, wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aike shi da dirhami ya ce shi ka soyi doki, shi doki annabi ya ce doki sai ya tafi kasuwa, yaje ya samu doki ya soyo na dirhami daya, da ya sayi shi a nan sai ya kwana ya kwana sai ta kusan wani bangare kuma na cikin kasuwar, sai na mai sayan doki wani mai sayi ya zo aka yi ciniki ya sayar dirhami biyu, ba dirhami da ya sayi ba ya sayar nawa dirhami biyu, sai kuma ya dawo da dirhami ɗin ya sake sayan doki sai ya dawo a daga ga dirhami ga doki, ya aka yi haka da ya ce ai ga yadda
jajir ya annabi ya masa addu'a ya sa masa albarka ina kyauta sanan jajir da Abdullahi ne indai ban manta ba kun shi ko ni sahabi amma na fita sanan jajir da Abdullahi ne to kaga annan gurin wannan hadisin yana nuna mana wadansu abubuwa da dama farko himmar sahabbai wajen neman na kai da kuma harkar kasuwanci na biyu kuma a ce idan ka sai abu naira dubu ya halatta ka sayar da shi nawa waye sai da muka rumi ne cikin malami ga mutane sun ce muka ya da take sayar dubu biyu ba ka yi haramun ba ko dubu uku ka sayar da shi ba ka yi haramun ba illa iyaka abinda aka ce ka bambance tsakanin kayan abinci abin da yake dole din rayuwa da abin da yake ba dole na rayuwa ba yanzu ka ga masara da wake da alkama da shinkafa da waye wannan dole na rayuwa ne sai da su za a rayu agogo atamfa shadda nefi wannan ka ci ribar ka yadda ka ga dama wake dole ka ansa nefi za a rayu ko haka ba na ga dan yayi tsada da yawa wannan masu shi ta shafa ko haka ba amma masara fa yayi tsada da yawa ko gilo ko alkama to kowa zai jajika to sai suka ce su malamai din akan abin da yake dole na rayuwa sai ka sauƙaƙa ka hakura da 'yan riba ga lafiya Allah ya sanya maka albarka sai ka nunninka sai ka nunninka sai ka nunninka abin da yake ba dole rayuwa ba zuba duk yadda kake so dama nafilar rayuwa ce 'yan nafilar rayuwa sai zai fita yi masu neman farillar rayuwa kuma su sun samu abin da za su ci ba su jijjiga ba amma dai abin da muke so mu ce shari'ar musulunci ba ta kayyade maka riba ba a cikin hajarka ta kasuwanci ko ba ka'ida ba ne in ɗan in mai sayan haja ya zo sai ka faɗa masa nawa ka saya kare ya zo kana wani rantsaran sai nawa ya ce naira dubu ɗaya ka ce to ni ma kaina ban sai shi haka ba ni kaina dubu ɗaya ɗari biyu na saya kuma ina neman riba wa yake sai ka faɗa masa ba wanda ya ce sai ko ke ya ce faɗa masa ka ce ba wanda ya ce sai na faɗa maka a ka'idar musulunci ciniki za mu yi kawai duk yadda ka sayar duk yadda ka sayar da riba shi kenan shi yasa ka'idar musulunci ba a ji da price control ba a ce ga wani farashi da gwamnati za ta kai dai babu shi a musulunci ana kyale kowa ne wanda yake mai neman albarka ya ci hakurin riba yar kadan mai neman da yawa ji duk kowa ya ji shi in kansa amma dai ka'ida shi ne ka gina abu a kan gaskiya da adalci idan kai ƙarya ka ce wallahi naira dubu na saye shi alhali 800 ne wai kana neman a ƙara ma 150 kana nema ka biyanci na wai ka ce naira 50 kawai ka tara halin ku kashi 250 to wannan kayi ƙarya kuma wannan rantsuwa da kai tana cikin abin da ke lalata jarin dan adam kamar da manzon Allah ya nuna yace ita rantsuwa a harkar kasuwanci tana saurin shigar da haja ta sayu amma kuma tana gadar da talauci ta tafiyar da albarkar da abin da ka samu na dukiya din sai ga kudin ka kirga da kyar kana sanin safi tun da karfe jara har shi da hakin da rabi lissafi kake me ya shigo me ya fita kudi da yawa amma kuma ba kwanciyar hankali ka tare da kai matsalolin rayuwa su yi maka yawa sai a ambaliyar ruwa suka cewa gidanka ne ya rushe motar kowa ta tafi Kano ta je ta dawo lafiya ko ta je bakin gona ta dawo lafiya a kai motar karta ta kilomita 50 sai ta buga sai ta yi menene matsalolin shi ta samun ka sakamakon ƙarya da kake yi da rantsuwa a cikin harkar kasuwanci wanda ba a saka ba ala kulli halin Jabir dan Abdullahi sahabi ne mai mutukar fallar gaske yace annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsare da mutun Allah tabbata gare shi yace utitu khamsan lam yutahunna ahadun min al anbiya'i qabli yace an ba ni ababe guda biyar kafina ba wani annabi da aka fashi waɗannan al'amura sai ni na farko نصرت بالرعب مسيرة شهر أنت مكيني دجيف الصورو أتكين زكاة أبو كانان أداواتا مسيرة شهر الهال سكان راتر إند نكي دا إند سلك دا إند سلك يصوان شكرا قول يصوان متى دا تتير دزاعي أنجان يقول وانا يافع رأيك انت بوكا سكان النبي صلى الله عليه وسلم دزوع قصر الشام سكان مدينة قصر الشام قال لكي تتير وطا دياكي النبي دا مدينة أما arna da ke kasar Sham sun gudu kafin ma annabi je wajen wannan yana daga cikin abin nan sai irin wannan duniya abin da Allah madaukakin sai yake sanan qaisi qulubil ladina kafaru ru'ba fadrubu fawqa al'anat wa adrubu minhum kull banan dalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu wa yashaqqu Allah wa rasulahu fa inna Allah yajidu lika wa to kenan Allah yana jefa tsoro cikin zukatan kafirai wannan yana daga cikin abin da Allah yake miki annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sauran annabawa ba su samu wannan ba abu na biyu wujilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya wan kasa ta zanto wurin sallah da kuma abin tsarki na da kasa zan iya taimawa
kuma zan iya yin sallah a ko ina cikin fadin kasa ko da cikin masallaci ne ko ba masallaci ba. Sakamakon annabawan baya kuwa mutum ba zai ibada ba sai ya je daki ibada da aka kebance masa. Fa ayyu ma rajulun min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Da haka duk wani mutum cikin al'umma ta da sallah ta cikin shi ko ina ne to sai ya sallarsa. Wa alladhi al-ghana'im.
Karka kafa hujja da wannan ka dauka cewa yana nufin ba sai ka je jami'i ba. In ka haka kai kuskuren fahimta.
Abinda yake nufi idan sallah ta kama ka ba nan ne sa daki ibada ba. Ka iya ta daki ibada ka iya ta wajen daki ibada ya danganta halin da ka samu kanka ciki. Yanzu kana kan hanyar ka ta zuwa Kano ko ta zuwa Fataskun ko wani gari sai lokacin sallah yayi. Ka tsaya ko ina kai sallar ka dajin Allah ba tare da cikin masallaci ba ta yi kuma kai ba. Abinda hadisin ke nufi kenan ba a cewa sai in ka shiga gari ka shiga masallaci. Amma ka san kana zaune mazaunin gida dama ai sallar jami'i kila sai a kanka kuma. Saboda waɗansu dalilan daban.
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأبناء أخوه هلت لي الغنائم أهلت تامن جنيما نيدا الأمة ولم تهل لأحد قبلي كافينا بأهلت تاما ونأى النبي جنيما با دا النبوان دا ينسك إياكي سكا سامو جنيما سيستر تلاتة ونبدا سيوتا تشوكو دا قسمة ونسا تينيتا أما النبو صلى الله عليه وسلم سيأك شرعا تاما سيأي أنفانوا دا جنيما سيدا سابنسا دا دكا مبينسو wa utitu shafa'a an bani ceto da ake kira ash-shafa'atu al-uzma allati yatakhalla anha jami'ul anbiya wal mursalun wal mursalin wanda dukkan annabawa kowa zai bada uzuri cewa ba zai iya wannan ceton ba karshe annabawa sallallahu alaihi wasallam zai shi kadai mutum ceto wajen mataki guda daga gaisiran tashin kiyama ash-shafa'atu al-uzma wannan hadisin ta yana daga cikin hadisi masu tsawo cikin sahih al-bukhari annabi ya faɗi wannan hadisi bayan an gata cinyar akuya ne an kawo annabi ya dauka ta kai yi shirge ta da hannu sai ce a yi shirge ta da hakuri sai ce ana sayyid wala da adam wala fakha ina shugaban yan adam gaba daya ba tare da alfahari ba kun san saboda me suka ce ba mu sani ba yace mutane za su zo ranar tashin kiyama suna bukatan a yi ceto suna bukatan ka yi hisabi wanda zai tafi ta wanda zai tafi aljanna ta shiga suna cikin wahala ana cikin tsayuwa an da ya tsaye yau mai kungun nasu da rabbil alamin yake nan ko sai su je wurin annabi adam su ce kai ne farkon halitta cikin mutane kai ne wanda Allah ya halitce ka da hannayensa biyu banda kai ba wanda ya samu wannan cikin mutane da haka ka roƙa mana ayi hisabi kowa ya san matsayinsa annabi adam ya bada uzuri mutane su tafi wajen annabi ibrahim shi ma ya bada uzuri su tafi wajen annabi musa ya bada uzuri su tafi wajen annabi isa ya bada uzuri sai gaba ɗaya su garzuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai annabi ce ana laha idan ma wannan matsayin nawa ne Allah ya alkawarta masa cikin suratul Isra'i asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda al-maqamul mahmud shi ne wannan babban shaitan ranar tashin kiyama wanda duk annaba ba su da wannan matsayin sai shi kadai ana laha idai fadi gaban ubangiji yin sujada ya ambaci Allah da kalmomi na yabo irin wanda shi ma bai taba yin irin su ba sai rannan Allah ya sanar da su shi ya sanar da shi waɗannan kalmomin sai Allah madaukake ce masa irfa ra'sak wa santuta mushfa tushfa daga kanka ka roka za a baka nemi shaitan za a baka ceto kuma sai annabi ne ma ya ceto kowa san matsayinsa to wannan ita ce ash-shafa'a din da dukkan annabawa ba su ga sai shi amma banda wannan akwai wani wani kuma takani ne ko wanda dan annabawa ma za su iya samu dan salayan bai za su iya samu kai ma in ka zama nagari za ka iya samu ke ma in ka zama nagari za ka iya samu an gane ku amma wannan babban ceton shine annabi ke nufin an kebance shi da shi Abu Nabiyar wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kaffa yace da can an kasance ana turo annabi zuwa ga mutanen sa kadai ne ko yanzu an turo ni zuwa ga dukkan duniya gaba daya wato kiran da annabi zai shi ya shafa mun da kiran sauran annabawa ta fuskar gamewar kiran sa ya shafa kowa da kowa to sai abin da za a iya fahimta cikin wannan hadisi malai ce taqdil nabiyina sallallahu alaihi wa sallam ala sa'ir al-anbiya cikin wannan hadisi za mu fahimce da aka fifita annabi kan sauran annabawa wa taqdil ummatihi ala sa'ir al-umm da fifita al-ummat kan sauran al-ummai nabi tunda dai an fifita annabi kan sauran annabawa to haka mabiyansa ma za a fifita su kan sauran mabiya annabawa nabi ta'dil ni'amillahi ala al-abd yadda Allah ke kididdigawa bawa ni'imomin da ya masa wa in zakaraha ala wajhi shukri wa zakara ala'ihi yu'addu ibadatan
wa inna zikraha ala wajhi shukri wa zikraha ala inni wa'adu ibadatan wa shukran lillah. Wato ambatan ni'imomin Allah din ba wai kawai dan tikirya su ba, dan nuna cewa lallai na gode wa Allah da yayin mun kaza yayin mun kaza yayin mun kaza. To idan kai haka sai kansa ibada ce ya zama kanta, kuma ya zama godiya ga Allah. Ana so ba ya zato mai godiya ga Allah. To Allah dai ya min ni'ima, ni kan ba goro bane ina da iyali. Allah dai ya min ni'ima, ni kan ina da abun hawa. Allah dai ya min ni'ima, ina da gida. Allah dai ya min ni'ima, ka kinin daga abin da Allah ya baka. A zuciyarka kana nufin godiya ga Allah, wannan ya yi daidai. Amma ka ce ni kan Allah ya min ni'ima ina da iyali, ba kamar su wani ba goro, idan to kana nufin habaiti, kai ma ka san baka da lada. Ni kan ina da gida, ni kan ina da mota, dan kuma alfahari. To wannan kai ma ka san baka da ladan komai, alfahari kake wanda bai dace ba kuma. Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Haka manzo Allah ya ce, Allah ya yi mun wahayi ya ce ku kaskantar da kanku, kar ku nuna ku wasu ne dan kuɗi ko dan mulki ko dan ilimi. Har yanzu to wani bai wa wani alfahari ba, har yanzu to wani bai zalunci kowa ba, kowa ya kaskantar da kansa. Abu na uku, kaunuhu sallallahu alaihi wa sallam nusira bil ru'bi, kasancewar annabi an taimake shi ta hanyar jefa tsoro a zukatan abokanan adawarsa. Wa uhillat lahu al-ghanaim, kuma an halatta masa ganima. Wa bu'itha ila an-nasi amma, kuma an turo shi zuwa ga dukkan mutane. Wa utiya shafa'a, kuma an bashi ceto. Wa ju'ilat al-ardu lahu wa li ummatihi masjidan wa tahura, shida al-ummati an sa musu kasa ta zanto wurin sallar su kuma abin zantin su. Kullu hadha min khata'ihi, wannan duk yana cikin keɓantattun al'amuran da suka shafi annabin. Wa qad uddat khasa'isuhu, waɗansu malamai sun ƙididdige keɓantattun al'amuran da aka baiwa annabi su. Fa kanat sab'a asharata khisla, ɗaya da kuma al'amuran har 17 ne. Wa hiya inda san'ani inda wa ishirun, imamu san'ani ya kirga su har sun kai 21. Wa man tatabba'a al-jami'aini as-saghir wal-kabir wajada ziyaratan ala hadha al-adad, wanda duk yabi aljami' as-saghir da aljami' al-kabir wato zai samu cewa adadin ya fi haka. To sai dai khasa'is din wannan babi na khasa'is na annabi sallallahu alaihi wasallam, al'amuran da aka keɓance annabi da su, ku sani a cikin su akwai hadisan da suke sahihai ne kamar wannan hadisin da muka karanta, a cikin su akwai hadisan da suke dalilai ne sai a jefa da su gefe guda. Imam Tirmidhi ya yi khasa'is al-kubra, wanda ya kirga abubuwa da dama wanda mun hadisan su da yake da wasu mawduai. To dan haka kutubul khasa'is tana buƙatan a bididdigin hadisan da ke ciki kafin a tabbatar. Kaga yana daga cikin abin da ake cewa khasa'is, kuma da mun shafa da wajen wazi cewa a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama idan yana tafiya a rana ba a ganin inuwarsa. Ba hadisi bane ba, labari ne mara tuƙin mara tushe cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya cikin yashi ba a ganin sawunsa, amma in ya taka dutse kuma sai a ga sawunsa. Cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an haife shi da shayi. Duk hadisai ne waɗanda suke al-mawqula wal mutaraddiya, ba su ba in ga fito ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya menene. Haka abubuwa da zama da aka yi ta lissafa wanda tana buƙatar tacewa bayan ka karanta hadisai, don galibi hadisan da suke kawo da'ifa, littattafan da suke kawo hadisai da'ifai su ne da hannun malamin masu wa'azi, saboda galibin su sauƙin karantawa gare su, larabcin su baya da wahala, kuma sun tara hadisai da yawa. Za ka samu hadisai 10-15 za ka je ka san ma'anar su, komai raunin larabcin ka, to sai suke da daɗin mu'amala wajen karantawa. To sai dai kuma galibin malamai wasu da rarayar da wasu sashi hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba. Galibi za ka ga akwai tsallakaswa, akwai firgisarwa, ɗan ƙaramin aiki a ce shekara 1000 a cikin jahannama, ɗan ƙaramin aiki kuma a ce za ka shiga aljanna kai da dukkan mutum 70,000 cikin iyalin gidanka. Kaka sai ka samu wannan hadisi ne da ke mara asali. Galibin irin wannan littattafai akwai su durrasun nasu hina, an gane ko, akwai su tanbihul zati hina, duk wani da ifan hadisi ne a ciki, tanqihul qawl al-hasis, hadisi da yafi da sunan gurin da yawa da mun duwa ai mana ƙarya, mukhtarul ahadith an-nabawiyya da wani malamin azhar ya hada shi, hadisi da yawa da ƙarya shi. To amma galibi da ya kasa mun wa azan da bai da daga cikin wannan da na faɗa, ko mai tafsirin da bai da daga cikin wannan, duk inda ka ji kissa ta shahara an koro ta an yi menene, sai ka samu mun bugata daga cikin wannan da ta tafa. su kuma waɗanda suka yi su ba malaman hadisi ba ne ba, har kawai suka yi shiga sharo ba shanu, suka shiga abin da ya shafe su ba shi ne ilimin hadisi, a yamakon su ɗauko cikin Bukhari ko Muslim sakura suka caji ko suka tara su kisoshin da galibi suka gadarwa musulmai raunin da ake ciki. An gane su, don haka aiki ne a gabanmu sosai wajen karatu da karantarwa da kuma kokarin tantance abin da ya inganta da wanda bai inganta ba kafin faɗawa mutane shi. Ko da mun faɗa da mun faɗa jiya ko shekaran jiya, gobe muka yi bincike muka yi ilimi muka samu wani sabon abin da ya nuna abin da muka karanta jiya ko tangarda shi kenan sai mutum ya faɗa shi ilimi bai bi da zumut ba, ka ce na faɗa yanzu kuma ba zan yi janyawa ba, sai dai ba ilimi kake ba, duk ilimin da kake ko na sana'a ko meye shin gaba yake ko ilimin sana'a ko ilimin addini. In dai kace daga lokacin da ka fito daga jami'a ka karanta medicine a shekara, ka fita daga jami'a shekarar 1985 an riga an yi qualifying ɗinka cewa kai doctor ne, daga lokacin ka daina karanta dukkan wani sabon bincike kan magunguna kan cutuka kan yaduwarsu, abin da ka karanta a jami'a shi ke nan ya wadatar da kai da ɗan takardar shaidarka da kuma ɗan handout ɗin da malaman jami'a suka baka shi ka rike, da an kawo sabon ka tuhumi da dubga abin da aka faɗa mana. Dan girman Allah idan mutum ya wannan bai zama karon mawakaci ba, ilimi ya ce gaba kai ka zo da wani handout wanda aka baka tun 1984 abubuwa sun riga sun kallu, kowane irin ilimi haka ke ci gaba, to haka ilimin addini ma yi, dan baka iya sanin abu rana ɗaya gaba ɗaya. Za ka san wani abu ka jahilta al'amurra, me ke sa abin da ka jahilta ji yau ka san shi, shi ne karatu. Shi ne Imam Shafi'i ke cewa ban taɓa yin bincike ba face sai binciken ya nuna min ni jahili ne. Yace da wanda na buɗe takarda na yi shafi ɗaya biyu uku sai na ga sabon abin da da kafin in buɗe takardar ban san shi ba. In na ƙara buɗewa haka zan gani, in na ƙara kuma haka zan gani. To haka ilimi yake. Abu na gaba an na sai hata salati la taftasu bi waqatin duna ukhra, ingantuwar sallah ba yake bantuwa da wani wuri shi kada ya ce banda wuri kaza. Abu na biyar an al asl fil ard at taharatu lis salati wat tayammum, asali kasa idan ka ganta baka san an zuba komai akan ta ba zaka dauka tsakakkiya ce baka da awar cewa najasa sai in ka ga najasa kai. An gane ku, duk inda kaga sa a cikin daji zaka yin tayammum a wurin kuma zaka yin sallah akan ta, karka ce najasa ce sai in ka gani, amma asali kasa zahira ce. Dan yace jina ne da Allah kullaha masjidan wa tahura. Abu na bakwai sa'atu hadhihi shari'ati wa azamatuha, yalwar wannan shari'a ta musulunci da girmanta, liza ju'il al-bitalim al-alam kullihi fi ibadatihi wa mu'amalatihi ala ikhtilafi amsalihi wa tabawud aqtarihi, da haka aka sanya wannan shari'a ni tanzim al-alam kullihi, dan ta tsara duniya gaba daya fi ibadatihi, wajen ibadoji wa mu'amalatihi da mu'amaloli, ala ikhtilafi amsalihi, tare da bambancin garuruka, wa tabawud aqtarihi, da nisantar sashi zuwa sashi. Amma duk shari'a da ita za ta hukunta su ita ce shari'ar Allah, ya ce annabi ya ce, dan saboda ita ce kawai ta cancanta ta yi wannan. Duk shari'ar da ba ta Allah ba sai ka samu ta dace da wani gari ne ban da wani gari, ta dace da wani ƙauye ban da wani ƙauye, ta dace da wani zamani ban da wani zamani. Mutanen ƙasa guda ne za su haɗu su yi tsarin mulki, sai ka samu sun sha bamban da juna, in aka ce kowa ya kawo ra'ayinsa. Wanda yake arewa irin ta hamada, kaga shi zai tsara abin da ya dace da environment ɗinsa ne, saɓanin wanda yake can kudu cikin kulmi kusa da teku, wanda yake arewa ta savana, abin da zai tsara ya sha bamban da wanda ke kulmi zai tsara da kuma na arewa ta hamada. Ko ba haka ba, idan dare ya canja, al'ada ta canja, yare ya canja, komai na iya canjawa. To idan aka kyale mutane su tsara tsarin mu'amalolinsu na rayuwa da kasuwanci da siyasa su gudanar, to za a yi ta samun kurakuri a ciki. Shi ke sa tsarin mulki za a yi ta yi masa gyaran fuska da kuskure ma, kuma sai an yi ta yi sai an yi ta yi kuma ba za a iya gyara yadda zai daidai ba. Ko waɗanda suka rubuta shi zai da shekaran jiya, yanzu da aka ce ku zo ku yi beta abin nan da kuke ko amince, sai ya ga cewa kai a ko nuni nan gudan dakara na ce da shi ya fi dacewa. Amma tsarin Allah fa shi ya halicci ka, ya halicci wuraren, ya halicci mutanen, da haka ya san abin da zai dace da ko'ina. To amma sai mutane suka kawar da kai daga tsarin Allah, suka ɗauki tsari nasu na kawunansu cikin mu'amalolinsu da siyasarsu, to shi ke sa a samu kai cikin zalunci wajen rabon makamai a ƙasa, zalunci wajen rabon arzikin ƙasa, zalunci wajen tsara yadda shari'ar da za ta gudanar da ƙasa. to ba ga inda za a samu gyara ko sai in an tuntubi Qur'ani an tuntubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na takwas qawluhu ayyuma rajulin da annabi ce kowanne mutum sallah ta sami shi wuri kaza la yuradu bihi jinsu rijali wahda kar ka dauka da aka ce rajul namiji kada yake nufi jinsin mazaje banda mata wa inna ma yuradu amsaluhu minan nisa'i aiban ana nufin mata ma sun shiga ciki li'annan nisa'a shaqa'iqur rijal dan annabi ya ce innamal nisa' shaqa'iqur rijal ai su mata abokan zaman tare ne ga maza natara qala sanani imam sanani yace inma khutta musafata safari an ke banci tsawon musafata shari an ke banci cewa tsawon lokacin da aka jefa tsoro ga abokan adawar annabi shine tsawon tafiya wata guda duna musafatan abu adamihu ba a ce abin da ya fi sama da wata ba saboda me li'annahu lam yakun bainahu wa bain man azhara al-adawa lahu akbar min zalik dan galibin duk wanda suka bayyana adawa su ga addini musulunci lokacin rayuwar annabi tafiyar da ke tsakanin shi da su tsawon wata ɗaya ne ko abin da bai kai wata ɗaya ba ba wanda yake da nisan da ya wuce wata ɗaya tsakanin shi da Madina in za a yi tafiya a kan rakuni ma'ana da an samu wanda ya wuce haka din kuma ya bayyana adawa shi ma da an jefa tsoron cikin zuciyarsa amma duk kafiran da suka yi nisa daga Madina nisan da ya fi ƙarfin da sanya shi a wata ɗaya kamar kasashen Chad a lokacin da Bilal Kaukas da wani ne a wannan lokacin su ba su ma fara jin duriya ma annabin ba ko sun ji amma ba su san yaya yake ciki ba don haka ba su bayyana adawa ba amma duk wanda suka ji labarin suka bayyana adawa to sai an jefa tsoron cikin zuciyarsu don a samu daman karya su to a lokacin nan sai aka shagaltu da manyan daularin da suka fi kowanne karfi dai gida an karya su sauran ma za su yi laushi shine daular Roma da daular Farisawa aka karya wannan aka karya wannan musulunci ya yi gabas da yamma shi yasa kudu da arewa har yanzu akwai inda bai je ba amma yamma sai da je karshen yammacin yamma Spain kenan Andalus gabas sai da je karshen gabas kuma kasashen China haka da wa'an da bai ce lalle addinin nan na wasu ya ɗauko daga gabas ya kai yamma haka ko aka yi amma bai fada kudu da arewa ba shi yasa a kudancin duniya ko a arewa sun ka iya samun wani wuri inda arna suke har yanzu amma gabas da ina ne ko yaya sai musulunci ya taɓa zuwa ko da ko ya ne daga baya ya samu tangarɗar yaruwa wannan kuma wani abu abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi